خيره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى قال هذا فسكوكي مؤلدي وانا رأى دمكي خراتوتك مقدمة مالا برسالة مقدمة مالا يكي بيتدو مني بيادي أكاكينا النبر صحابي إذن بأمن تابا من أريد سكيهم بياني gami da wato aljanna da kuma sufufin ya aljanna insha Allah za mu ƙara karanta bajin sannan kuma mu ci gaba da abin da za mu ci gaba na sharhi malai yace wa anna Allah subhanahu qad khalaqa aljanna daga cikin abin da muke imani da shi shine Allah ta'ala ya riga ya halicci aljanna fa'adaha dar khulud li awliya'i sai ta naji aljanna a matsayin waje da za a tabbata ga waliyansa waliyansa za su tabbata kuma suka shiga ba sa za su fita ba wa akramahum fiha kuma ubangiji ya musu baiwa a cikin aljanna bin nazar ila wajhil karim ta hanyar duba zuwa ga fuskar shi mai girma wa hiya allati ahbata minha adam wannan aljanna da za a shiga ita ce dai wacce annabi adam ya fito daga gare ta nabiyahu annabin sa wa khalifata kuma khalifan sa ila ardihi zuwa ga doran kasa bima sabaqa fi sabiq ilmihi ya fito saboda abin da ya riga ya na daga yayin ilimin ubangiji abin da ya kaddara masa na cewa zai yi wasu abubuwa wanda zai yi wani zanibi sannan sai ya fito daga aljanna din wa khalaqan nara kuma ubangiji daga cikin abin da muka imani da shine ya riga ya halicci wuta fa a'addaha dar khuludin sai ubangiji ta nazar da wuta a matsayin gida ita ma za a tabbata liman kafara bihi ga wanda ya kafirce ma Allah wa alhada fi ayati kuma yayi ma ubangiji ilhadi yayin kangara da fandara a ayoyin Allah ta'ala wa kutubi da kuma littafansa wa rusulihi kuma da manzanninsa wa ja'alahum mahjubina an ru'yatihi Allah sai ya sanya kafirai abin yi mai hijabi ne abin kangewa ne daga ganinsa ba za su ga ubangiji ba subhanahu wa ta'ala in za a tuna muna wato bayani gami da wato yan aljanna da kuma sufofinsu muka yi magana cewa wato aljanna ita ma a ranakun da ake da shi na aljanna to juma'a ita ce afdalu al-ayyam a cikin wannan ranaku da ake da shi kamar da a duniya nan muke cewa juma'a ita ce shugaban kwanaki duka to ita ma aljanna a kwanakin aljanna idan aka je ranar juma'a ita ce za ta zama afdalul ayyam wa sayyidatuha ita ce wato shugaban wannan ranaku da ake da shi a ranaku guda bakwai hadisi ya tabbata kamar da makaranta wancan sati a sahih muslim daga Anas dan Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna tiljalti lasuqan aljanna akwai wani magama da ke hada lakana yan aljanna ya tuna ha kulla juma'atin kowace ranar juma'a za su rika zuwa wajenta fatahabbu rifu shimali sai wato wata iska ta tashi ta karkada wanda iska mai albarka fatahtu fi wujuhihim wa thiyabahum fayazdaduna husnan wa jamalan sai ta dauki wato kasan aljanna ta watsa musu kasan aljanna kuma fara ce kuma dama mai kanshi sai ta watsa musu wannan kasa din fayar da duna husnan wa jamala mai bukwasi da tukun sai a ga sun kara wani tsafta sun kara kyau sun kara wato ban kayi fayar jiruna ila ahali sun dashi su koma gidansu za su koma wa kadis da duna husnan wa jamala a halin sun kara kyau sun kara kuma wato ban kayi baya ko lahum aluhum sai kuma su iyalansu su ce masu wallahi laqad istattum ba'dana husnan wa jamala wallahi fitan ku je mu da kuka yi mun ga kun kara kyau kun kara wani haske baya kullu sai suke musu wa antum wallahi laqad istattum ba'dana husnan wa jamala kuma din kun kara wani haske kun kara kyau to akwai matashi yau da zamu kafa karkashin wannan hadisi ne na abin da ke faruwa ran juma'a ba wai kawai ubangiji ya tara su ne saboda wannan iska ta karkada musu wannan kuran ba a akwai wasu abubuwa da suke faruwa a wajen wanda yau in Allah zamu karanta hadisai wanda duka suna kara wato mara mu juna baya cewa mumunai za su ga ubangiji a wannan rana ranar juma'a ubangiji ya keɓe mumunai rana ce da ubangiji zai rinka tajalli zai rinka bayyana musu suna ganinsa yana kara musu falala yana kara musu tagomashi kuma suna kara kyau suna kara wato samun kusanci da Allah ta'ala akwai hadisai da suka zo gami da wannan babu
kaga tura ba ayyan aljanna kamar yadda muka faɗa kaga suna da kyawun fuska suna da kyawun jiki ubangiji ya riga ya kyautata musu halittar su sai kuma ya ƙara kyautata musu fuskar su haka za su tafi wajen ubangiji a wannan lokaci suna masu kyakkyawan fuska cikin haske to kuma shikenan sai ubangiji ya ƙara musu tajalli idan musu tajalli kaga shi kuma ubangiji shi kace wato fuskar sa haske ce da ita haske ce kuma inna allaha jamilu yuhibbul jamal shi kace ubangiji ake kyawa ne wato babu ma kyau da ya kai ubangiji ko babu wani haske shi kace hijabun sa shamaki sa shi kace wannan shamaki nasa haske ne hijabu gono sannan kuma wato fuskar sa da kuma sauran zaka sa baki daya duka wannan shi ma haske ne haske ne wato mai cike da bankaye mai cike da kyau to ubangiji sai ya kara ina sai ya kara ma yan aljanna wato gata sai ya kara tajalli su kara ganin sa in sun kara ganin sa kuma sai su kara kyau su ma in su koma wajen iyalan su sai su zama wato sun kara kyau akwai hadisi da suka zo a wannan babi dinda suna kara karafan wannan hadisi da makanta na hadisi sahih muslim na Anas bin Malik amma wannan zamu karanta wata kila zamu dan takaita bayani dinda kuma zamu iya shiga wasu bayanai na ilimin hadisi a ciki amma dai hadisai ne sun inganta saboda shawahidin su da kuma sauran mutaba'at da ake da su sun zo na hanyoyi da dama hadisin farko shine hadisin da Abul Qasim At-Tabarani ya fitar da shi a cikin Muhdam al-Awsat da Ibn Abi Dunya da wasunsu ta hanyar Al-Walid ibn Muslim al-Dimashqi daga Abdurrahman ibn Thabit ibn Thauban daga Salim ibn Abdullah al-Muharibi al-Shami cewa ya ji Anas bin Malik yana cewa manzon Allah ya ce atani Jibril wa fi yadihi ka hay'at al-mi'at al-bayda Jibril ya zo min da wani abu a hannunsa wani abu mai haske kuma mai irin transparent din nan wanda yake shara-shara kai ka ce madubi ne al-bayda mai cike da haske fi ha nuqtatun sauda a cikin wannan wato dan mai abu mai kama da madubin da ya zo da shi a hannunsa akwai wata dugo baki fa qultu lahu sai na ce masa ma hadhihi ya jibril menene wannan abu da ke hannunka menene wannan wato dugo wanda yake ya fita daga sauran haske da ne gani a cikin wannan abun mai kama da madubi da nake gani a hannunka qala sai ce hadhihi juma'a wannan tace ranar juma'a kaga ranar juma'a ha ran tashin kiyama ha dan ranar juma'a wato tana da matsayi mai girma kwarai da gaske sai jibril ya faɗa wasu maganganu masu yawa na yanke ne sai ce wa huwa sayyidul ayyami shi ita ranar juma'a wannan yini na juma'a shine wato shugabanni shine shugaba na dukkan ranaku da ake da su duk ranaku to juma'a ita ce a gaba saboda haka mu ubangiji ya zaɓe mu ne da ya sanya ranar da muke zuwa idin mu ba ranar asabar bane ko lahadi su ma sauran al'ummai Allah ta'ala ya so su zaɓa juma'a sai ba su zaɓa ba na haka shi kenan sai ya bar su da dabarar su mu kuma da muka neman zaɓi wajen ubangiji sai ubangiji ya shaida mu zuwa ga wannan ranar juma'a da sai Jibril ya ce wa nahnu nusammihi yawm al-mazid amma mu muna kiranta ranar da ubangiji ke ƙare-ƙare na darajarsa na wato baiwansa haka mala'iku ke kiran wannan ranar juma'a yawmul mazid saboda haka rana ce mai alheri kwarai da gaske ko da mu a nan duniya kaga rana ce mai alheri kwarai da gaske fa qultu ya jibril sai nace ya jibril wa mal mazid menene wato dadi mazid din da kai fada dadi da za a yi meye shi qala ce zalika anna rabbaka takhadha fil jannati wadiyan afyaf min miskin abyad saboda wato ubangiji ya riga ya samu yan aljanna wani waje da za a zauna wanda kasan wajen yana da kanshi kuma mai haske ne fari kwal kai ka ce wato miski ne fari wato a wani ruwaya aka ce katibun min kafu kamar yadda muke ganin wato kafir haka yana da haske kwarai da gaske to shi ma haka kasa zaka koma ta da haske sannan kuma da kanshi sannan kuma idan mutum ya dauka da risa a jikin sa zai kara masa wato kyau shi kansa a wata ruwaya a ruwayan Imam Abu Ya'la yace wa ja'ala kuthbana min al-miski al-abyad sai sanya wani tsibi da zai ba yan aljannan kamar wata kamar wani tudu wanda za su zauna akan wannan kasar shine sai zama kuthbana min al-miski al-abyad daga wato shi wannan turare wannan kasa wacce take mai kanshi farakan fa idza kana yawmul jum'ati min ayyamil akhirah idan ran juma'a tayi na ranakun lahira kaga ba ranakun duniya ba ya habitu ar-rabb tabaaraka wa ta'ala 'an 'arshihi ila kursiyyihi ubangiji sai sako wani tace da irin tasa wannan dole ubangiji ya riga ya faɗa ya riga hadisai sun zo da dama cewa ubangiji yana sakowa saboda haka daga cikin hadisai da manzon Allah ya faɗa shine kamar turkin dare na karshe ubangiji yana sakowa ya ce ina mai bukata ya zo in amsa masa to anan ma yana ka tabbatar da wannan abin da ka sani ne na wannan hadisin cewa ubangiji yana sakowa daga al'arshi ta zuwa kursiyyi wa hufal kursiyyi bi manabi'a min nur to farko wanda za su fara zagaye kursi suka fi kusanci da kursi shine wato za a samu za a samu manabir min nur wata munbari munbari katon katon abin zama na na haske shi ma fatalsa alaiha annabiyuna sai annabawa zuwa su fara zama a wannan wurin kaga annabawa sun fi kusa da ubangiji a wannan lokaci kenan wa hufat al manabir bi karasiya min dhahab sai a ƙara samun wato wasu kujeru su kuma wanda ba su kai mimbarorin na gimba ba min zahabin wanda suna kyalli kamar wato zinare fajarsa alaiha shuhada sai kuma shahidai sun musu zauna akai a wata riwaya sai da aka fara faɗin siddiqai ma siddiqai wato wanda suke suna bin martaba annabawa sannan shuhada wa yahbidu an al-ghuraf min ghurafi sannan kuma ma'abota wannan al-manazil aliya wannan wato bigire madaukaki ahal ghurafat ghurafat wanda suke can sama wanda ake wanda ke kasa da su yana ganin su kamar saurari a sama to su ma za su sako daga wannan daki nasu daga wannan manyan faffadan wato bigire da ubangiji ya ba su za su zo su ma ayi da su a riwayar Abu Ya'la ya ƙara ce yanzu na min al-ghurafi aidan al-hur al-'in a cikin za su samu mata daga cikin wannan ubangiji ya kawata su da kyawu su ma za su sako ko dai zaman matan duniya ne nan ubangiji ake sufanta mana da su su ma sun zama hur al-'in tunda ubangiji ya riga ya kyautata halittar su ko kuma zama wasu matan ne daban wanda ubangiji ya halitta a wannan rana da yajli suna ala kufbani al-miski sai su zauna akan wani tsibi da ubangiji ya zai tare da musu su kaga su annabawa suna kan wani mimbarori manya su kuma wato shahidai da siddiqai suna kan wasu kujeru su kuma sauran jama'a za su zauna akan wani tsibi da ubangiji zai musu su ma na zama wato wannan tsibin da za a musu kasan fara ce kamar wato almiski kamar wato kafur la yarawna li ahli al-kursi wal manabir alayhi fadlan fil majlis kuma suna zaune kaga su suna kasa da annabawa da sauran siddiqai da shuhada amma ba sa jin cewa wai an bi su daraja ba sa jin cewa annabawa sun fi su daraja ne da suke can sama saboda ubangiji su ma zai gamsar da su wa yabdu lahum dhul jalali wal ikram daga nan bayan an gama haka sai ubangiji ya tajalli shine dhul jalali wal ikram sai ya zo ya bayyana musu ubangiji mai girma da dafaka fa yaqulu sai ya ce ridai ahallakum dari sai ubangiji ya nuna musu cewa shi ubangiji ne yace ayyad dana ita ce ta saukar da ku a wannan bigire da kuke akai a yanzu na aljanna wa analakum karamati kuma shi ya baku wannan girman da na baku yanzu kuma ya kulu sai kuma ya kara cewa saluni to ku kara tambaya na yanzu ku tambaye ni kaga aljanna akwai ibada kina akwai duwa wa masala akwai duwa wa ibada akwai yaban ubangiji sannan kuma akwai kuma roko nan da yace saluni ai mi za su yi roko za su yi ba kaga roko shi za su yi fa yaqulu sai yace fa yaqulu nabi ajma'i dukkan sai su hada baki su ce nas'aluka ar-ridha ya rab ya ubangiji muna roko ka kara yarda da mu kaga wannan shine babban abin da zasu roka fa yushhiduhum ala al-ridha sai ubangiji ya kara cewa to ina shaidar da ku cewa yanzu na kara yarda da ku kuma ya kulu sai ya kara cewa salun to kara tambaya da yanzu wani abu fa yas'aluna huwa ta yantahi kullu 'abdin minhum sai sai roƙon shi wasu abubuwa kowa ya roƙa abin da yake so ubangiji sai ya amsa masa wannan wato wannan abin da ya roƙa din amma kar ku manta ko babu ta'addaci addu'a babu ta'addaci addu'a a wannan rana shi wato wanda yake kasa da annabawa ba zai ce ya ubangiji ni ina buƙatar a bani daraja ka annabawa ba ai babu ta'addaci a duniya da ake hadama kowa ya riga ya yarda zai da roƙe shi wasu abubuwa na ni'imomi ubangiji ko ya ƙara masa kuma yaftahu alaihim ma la 'ayna ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar sannan sai ubangiji kuma ya ƙara wato musu fatahi da wannan ni'ima da abin da ido bai taba hangen shi ba da kuma abin da kuma wato kunni bai taba saurare ba da kuma abin da bai taba zuwa zuciya ba wannan shine abin da ubangiji ya wato wannan hadisi yake tafiya mana cewa ubangiji zai ma mu'mina tajalli za su ƙara ganin sa duk ranar juma'a a sati ka za su gan shi duk ranar juma'a ba mu san bai a gaya mana cewa za mu ga ubangiji kullun kullun ba amma dai wannan hadisi kaga yana tabbatar da cewa za a ga ubangiji duk ranar juma'a to ba sai ba za a yi bayani kan inda akwai masu dan bi ko kai da alban ilimi aya gurin an zo ka shiga wani babi kai ka ji baka fahimta ba za mu yi gaba kuma mu ƙara zuwa inda zaka fahimta a cikin wannan sanadi akwai al-Walid ibn Muslim ad-Dimashqi Walid ibn Muslim yana yin taswiya kuma shi ya rawaito wannan hadisi kamar da kuka ji daga Abdurrahman ibn Thabit ibn Thawban daga Salim ibn Abdullah al-Muharibi al-Shami to tajlis taswiya shine kamar shi yace ya je daga malamin sa kuma daga wani wanda yake ba mai karfi ba ba mai aba amintacce ba shi kuma ba amintacce ne shi ya je daga amintacce wanda ba amintacce ba ba yi kenan ya je daga wanda yake ba shi ba amintacce wato asalin da islamin yake ni ne zan ji hadisi daga malami na amtace sai nace ince haddathani shaykhi fulan malami na ya bani hadisi wani shi kuma malamin nawa sai ya ji daga wani mai rauni shine an da'if kenan shi kuma da'ifin ne sai ya ji daga amtace daga fika kenan kaga sai asalin islamin da sai zama fulan fika an da'if ah fulan fika an da'if an fika an fika kuma to shikenan sai yazo sai in cire wannan da'ifin sai zama fulanin fika an fika an fika kaga na cire wato aka ba ni makuri a isnadin kenan wannan shi ake tadris ta suya to shi wannan wali bin muslim da shi da abokin sadaqiya suna daga cikin wadanda aka tunce su wannan abu suke yawan yi kusan tadrisanci a hadisi daga baya malaman hadisi wasu daga cikin sun koma kamar wani abu da suke wa jin dadin sa a asali kaga ba halal bane amma dai sun koma suna wato ɗebe maka su cewa da shi kamar yadda kuka sani duk a wani babu wanda suke da wajen ilimi za ka su masana da wasu abubuwa da su sa maka su nishadi da shi wannan abubuwa sau da aka to wannan almuhim dai an zarge shi da yana yin wannan maguɗin a islami kuma kamar yadda kuka ji a islami kaga ya ce waye wali bin usman an abdurrahman bin sabit bin thawbat an salim duka babu inda ya bayyana cewa malamin sa ya ji daga malamin sa ma balle kuma sauran malamin sa a ce shi ma ya ji daga malamin malamin sa to kuma akwai yiwuwa cewa a cikin islami ya gutsa da wani rawi bai da haka malai ba sa karban hadisin sa sai yayin da duk kawai can tsabaka yace haddathana ko haddathani ko akhbarani ko abin da ya kama da wannan to anan kaga bai sarraha ba duk isnadin wannan isnadin ta sham saboda malam Musa Abdurrahman ibn Thabit ibn Thawban dan sham ne shi kuma dama kuma yafi yin wannan magudin ne a malaman sa wannan ba ɗan sham ba to shi sa malamai a wannan karan suka raunana wannan hadisin suka ce wato wannan hadisi ne mai rauni ba a sallama masa ba to amma ya zo ta wani hanya da Abu Ya'la al-Mawsili yake ruwaito shi daga a cikin musnad din sa daga Shayban ibn Farruq daga As'ad ibn Hazar daga Ali ibn al-Hakam al-Bunani daga Anas ya faɗe makamacin haka amma a takeice to wannan dusan din sa dukan su wato sarihi ne Hassan saboda shi wannan As'ad ibn Hazar din nan shi saduq ne Hassan al-Hadith to amma dai shi ma an soliki lamirin hadisin saboda ana ganin kamar an yi shi As'ad din ku yayi wani kuskure wani ya rawato shi wani rawi ya rawato shi sunan shi Sa'id ibn Zaid ibn Dirham al-Azdi dan uwan Khalid dan uwan wato Hammad ibn Zaid ibn Dirham ya rawato shi ya kara wani rawi a tsakiya Uthman ibn Umair shi kuma Uthman ibn Umair shi kuma da'ifi ne to amma duk aka wasu malamai suna hada wannan hanyoyi su ce to hadisi ne da wannan hanyoyi guda biyu su ka tafi juna to amma dai gaskiya shi wannan Uthman ibn Umair wasu malamai suna ganin Abu Jaqban wasu malamai suna ganin da'ifi ne da'ifin jiddan da haka a ce za a karfi wannan sanadin da shi ma abin dubawa ne amma duk da haka wasu malamai kamar su al-Mundhiri ya daga cikin wanda ya hasana hadisin saboda wannan hanyoyi da aka samu da kuma akari da mu zo makaranta yanzu nan na Ibn Mas'ud shin Hasan al-Albani shi ma ya hasana hadisin to wannan hanya ne da muka faɗa akwai kuskure a cikin ta amma hadisin akwai wani hanya za ta karfafe shi wanda za mu karanta yanzu akarin Abdullahi ibn Mas'ud da haka hadisi ne wanda yake da shahidi ba zai yi wa Abdullahi ibn Mas'ud ya faɗi makamancewa za a yi wada ba aljanna ba kawai da radin kansa da ra'ayinsa ka dole wahayi ya samu kuma ya zama wannan abin da ya faɗa ya je da hadisin Anas bin Malik ma balle to kaga wannan yana nuna maka cewa hadisin Anas bin Malik hadisi ne ala aswai halati an yakuna hasanan bi shawahidi akarin Abdullahi ibn Mas'ud wato Imam Ibn Khuzaimah ya fitar shi a kitabut tauhid da Abdullahi ibn Ahmad ibn Hanbal ya fitar shi a sunna da kuma Nu'aym ibn Hammad al-Qudai al-Marwazi ya fitar da shi a ziyarati da yayi a kitabu Zuhud ibn Mubarak Adara Qutni ya fitar da hadisin a cikin ar-ru'ya ta hanyar ibn Mubarak da Shababa ibn Sawwar da Abdurrahman ibn Abdullah al-Mas'udi daga Minhal ibn Amr al-Asadi daga Abu Ubaida da gina Abdullahi dan Mas'ud daga Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yake cewa sari'u ila Allah idan an juma'a ta yi ku gaggawa zuwa ga wato zuwa ga Allah ta'ala fa inna Allah yabruzu ila ahli al-janna fi kulli juma'atin ubangiji yana bayyana ga dan aljanna a kowace juma'a fi katibin min kafu a wani tsubi na kasa da za su zauna wacce take kasar fara ce kan fa yakuna fi qurbin minhu ala qadar tasaru'in ila juma'a da zama kowanne su yana da kusanci da Allah ta'ala gurgurdan kusancin shi da yake yi da gaggawa da yake zuwa wajen sallar juma'a ran juma'a kaga wannan hadisin ai shine da yawanci din sai dai wannan an takaice shi to wannan isnadinsa duka wato fiqat ne in ba shi wannan akwai al-mas'udi al-mas'udi shi ya samu ikhtilafi ya da su kuku ce gaba ka sharaye wasu shekara uku ko biyu na ka sharaye wasu ya samu ikhtilafi to kuma ba a gama tantancewa ba shi wa shi Abdullahi ibn Mubarak ya ji wannan hadisi ne lokacin da ya kafi sabon su kuku cewa ko kafin lokacin ne saboda kuma su malamai su yi ganin kamar wannan hadisi akwai yar matsala tare da shi amma da alama wasu daga cikin malamai sun wato suna ganin cewa Ibn Mubarak ya saurari hadisin ne kafin wani ikhtilaf saboda Ibn Mubarak ya tafi ya shiga Bagadazani shekara ta 141 shi kuma wannan mutumi na al-Mas'udi ya samu wannan matsala ce a 157 kaga akwai yiwuwar cewa ya saurari wannan hadisin ne a wannan kan wannan lokuta kuma akwai su wakil Ibn Jarrah al-Ru'asi da wasu daga cikin tsarikun Ibn Mubarak sun ji wannan sun ji hadisin Mas'udi lokacin yana gari a garaudin sa da haka wasu daga cikin malamai kamar Sheikh Musa Ibn Taymiyyah suka hassana wannan hadisi suka ce hadisi ne wanda yake hasan kuma ko da ba mu ce ba hadisi ne hasan ba kaga wannan hadisi ne at-Tabarani aina karfafa sa saboda hadisi ne wanda yake hasan bi shawahidi duk wani zai iya cewa wato akwai a cikin sanadin akwai Abu Ubaida da gidan Abdullahi dan Mas'ud shi kuma baba ya mutu baban sa ya mutu yana yaro kwaye daga sai bai saurari hadisin baban sa ba da haka wasu ke cewa akwai ittiba'i amma dai Ibn Taymiyyah da Ibn Rajab da wasu daga cikin malamai su Adala Qutni su kuma irin su Abahawi suna nuna cewa Ibn Abu Ubaida Ibn Abdullahi Ibn Mas'ud ya saurari hadisin baban sa ne ta hanyar almajiran baban sa to kuma da ma almajiran baban sa dukkan su amtatu ne ba wanda ake tuhuma balle ake tsoron shi ne zama dan tsakiya din ba kamar Ali bin Abi Talib bane shi galibi almajiran Ali bin Abi Talib akwai makaita a ciki akwai irsa al-Harith al-A'war amma Abu Ubaida galibi yana daukan hadisan sa ne hadisan baban sa ne daga almajiran Abdullahi Ibn Mas'ud to irin wannan malamai suke cewa za a yuqabalu bitamshiya za a kaura ido duk da akwai intiba'i saboda an san su wane ne wato wasbat din su wa yan tsakiya din saboda hadisi ne hasan ya tabbata cewa wato yan aljanna za su ga ubangiji da ranar juma'a wannan ya tabbata shi zama malamai suke tabbatar da wannan ru'ya din irin su Ibn Khuzaimah za ga ya kawo shi a cikin wato kitabu tauhid din sa irin su Imam Tabarani Imam Zahiruddin ya kawo shi a cikin kitabu ru'ya duka suna tabbatar da wannan hadisin cewa lalle duk ranar juma'a mu'mini za su ga ubangiji su ranan a wannan rana kuma ubangiji zai ci gaba da yi musu wato ta goma shi a wannan rana kore daga sai wanda yake da ya tsara sauran ranakun akwai abin da Ibn Taymiyyah yake cewa wa hadha alladhi zakarahu Ibn Mas'ud la ya'rifu illa nabiyyun aw man akhadhahu 'an nabiyyi yace wannan abin da Abdullahi dan Mas'ud ya fada ba zai yi a ce Abdullahi dan Mas'ud ya fada wani abu da ra'ayin kansa ba sai dai ya zama ko dai annabi ne mutum ya fada wannan magana tunda wani abu ne na ran tashin kiyama ko kuma ya zama almajirin annabi kamar Abdullahi dan Mas'ud kuma kuma wannan ba zai yi a ce wai Isra'iliya bane kamar yadda aka sani akwai Isra'iliya ta aiki Abdullahi dan Mas'ud shine kaga baya dauka ma ire-iren wadannan ruwayoyi daga Isra'iliya shi ya musa abin da zai dauka daga sahabban daga manzon Allah kai tsaye sannan kuma wannan ya daga cikin abin da mu ya aka fifita mu da shi ran juma'a Isra'iliya sai dai a ce an samu wani abu da ke alaka da asabar ko lahadi amma ba ran juma'a ba ran juma'a su da aka ce su zaɓa suka jira ba kaga ba zai a ce an samu wani labarin daga gare su ba dole wani labarin an samu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ranar juma'a yan ajin za su ga ubangiji ko kowace juma'a da ranar tashin alkiyama saboda kaga a nan ganin ubangiji ba wai gani ne so dai za a gani shikenan kuma an kulle ba a ranar juma'a ubangiji zai kara wato kawata yan aljanna da ganin sa da kuma ya ba su wasu abubuwan da lacin bai ba su ba ya kara musu shi zan malaiku su kiran wannan rana yawmul masjid kamar yadda alqur'ani lil ladina ahsanu husna wa ziyada kaga akwai kari to yawmul masjid kuma shine karin da ubangiji zai rika musu duk sati kuma Allah ta'ala ya sa mu lati to kaga wannan da shine malamai ke tabbatar da cewa za mu rika ganin ubangiji banda shi kuma sai kowa inda kowa da kowa ya gama shiga aljanna kamar yadda muka faɗa a baya Allah ta'ala zai ƙara wato halittan wasu halittu da dace bai halicce su ba a duniya nan saboda ita aljanna za ta yi saura sabanin wuta wuta ba ta saura ba ita za ta daga neman ba ƙara mata ƙara mata kowa ta saura ba za ta daga neman kari har sai ubangiji ya mata ladabi tukunna za mu zo mu karanta wannan hadisi da ubangiji ya mata ladabi a nan gaba insha Allah muka zo magana kan wuta amma ita aljanna kamar yanzu a cikin hadisi sahihani hadisin Anas maza lake cewa la yazalu fil jannati fadlun ba zai kushe ba a cikin aljanna za a samu saura inda babu wani wanda yaje ya zauna a cikin wannan saura din hatta insha Allah khalqan fayuskinahum aljanna har sai daga bai ubangiji ya kara halittar wasu halittu daban sai ya ce ku zo ku shiga aljanna Allahu a'lam wannan halittar da ubangiji zai yi daga sai zan annabi Adam ne ko ubangiji dai zai yi wasu al'umma ne daban yadda ya halci furul aini yadda ya halci wuldanul mukhalladuna suma ubangiji haka zai halice su wannan sai an je za a gani ba a faɗa kuma ba a gaya wani labarin sai an je ta sai mun hannun insha Allah zan ba ku wani labari. Allah ta'ala ya sa za mu shiga ciki duka. Sai kuma wato shine nake da ɗan aljanna suke yi da kuma yayin addu'o'i da suke majunan su da fatan alkhairi da suke majunan su ɗan aljanna wato kamar yadda ubangiji ya fara da wa hu fiya subhanaka allahumma wa tahiyatu fiya salam wa akhir da'awahu alhamdulillahi rabbil alamin. Wannan ya daga cikin addu'o'i da ibada da ɗan aljanna su rika yi da'awahu fiya subhanaka allahumma, wato babban addu'a za su rika shi ne subhanaka allahumma, suna ƙara tsarkake ubangijin su, suna ƙara tsarkake shi, suna ƙara tabbatar masa da abin da ya cancanta a tabbatar masa. Sannan kuma in za su gaishe da junansu za su rika kiran sunan ubangiji, suna gaishe da junansu da wannan sunan salamu alaikum, assalamu alaikum, wannan gaisuwa ne da muke a yanzu. Sannan kuma duk yayin da suke su ƙara gode ma ubangiji sai su ƙara cewa alhamdulillahi rabbil alamin. Kaga har a jannati dai akwai ibada, sai dai ibada ba irin wannan jinsin ibada da muka saba da ita ba, kuma suna yin hira. Aya aljanna suna yin hira, ba za mu za a yi agun kawai ko in ina gidana kai kana gidanka ba, a ce kowa tsakanin shi da gidansa, a'a za a rika haduwa. Kaga da mun a ce za mu za a rika haduwa, kaga akwai socialization. Daga cikin iman da ubangiji ya ba mu al'umman ƴan adam shine wato mu muna cuɗanya da junan mu, muna kuma zumunci da junan mu. Ina abin da Bature ke cewa man is a social being by nature, shi in kace dan adam kaje kulle shi a wani wuri to aka to ka mushi wato uguba kwarai da gaske. Dan adam dole sai da dan wata yawa sai ana dan gaisawa ana faraha, to ubangiji shi ba a aljanna zai bar mu da wannan dabi'ar tamu. Ubangiji yace fa qabala ba'dhum ala ba'd yatasaaluna, a yake ba da labarin yan aljanna yan kuma su wannan, amma kuma wannan hira ce mara amfani. Amma yan aljanna yace fa qabala ba'dhum ala ba'd yatasaaluna, za su yi majuna hira sai su labarta majuna labarin abin da yake faruwa a duniya a baya. Ai ni a duniya kaza ta faruwa da ni, ai kaza ta faruwa da ni, abin da za a yi dariya a yi dariya, abin da za a ce kayya sai a ce kayya, abin da za a ce wa ina wanin nan da yake mana da'awa a baya yake cewa ku zo ku zo ku zo ga wata hanya, ina ya mun gashi anan ba, sai a ce ai na can wuta, in aka ce yaya ka shiga wuta sai ta ai ni ba na aikata abin da nake gaya muku. Kaga wato tsakanin yan aljanna da yan aljanna akwai wato hirar da suke yi. Malamai suka ce za su rika hira abinda na tajaribin su a duniya. Kar kai dan ba kamar mu yanzu a duniya ba, ka duba ka gani mu a duniya dan adam yana da zangogi zango na rayuwarsa, to duk in ya bar wani zango to ya mata wannan zangon da ya bari kenan. Ai kun kullura da can lokacin da yake cikin mahaifiyarsa wani rayuwa, wata rayuwa yake ta musamman ya san lokacin ya kafa alimu zarra din ba alimu da mu fara da alimu zarra din lokacin da ubangiji ya tada mu duka, wato ya nemi mu alƙawarin cewa alastu bi rabbikum qalu shahidna, muka ce duka mun shaida wannan, duka mun faɗa wannan din ila iya kare da adam ya banta. Ubangiji in ya ga dama ya sani cinabar zai cinabar lokacin da ya magana da baki baka da baka, wato ya tambaye muka amsa duka mu cewa alastu bi rabbikum, muka yadda cewa zan bauta masa. Kaga da adam ya fita wannan zango ya banta. Sannan kuma lokacin kuma da ubangiji ya sanya babansa da mahaifinsa suka haɗu da juna ya shiga cikin mahaifiyarsa, ai rayuwa yake cikakken rayuwa, yana akwai nishadi da yake yi ga wanda likitoci wanda suke sun fi musan wadanda abubuwa suna faɗan ha, akwai ranar da yake nishadi, akwai ranar da baya nishadi, yana rashin lafiya a cikin mahaifiyarsa, akwai lokacin da zaka ga yana wasu wasanni a cikin mahaifiyarsa, ya san lokacin da zai ci abinci, ya san lokacin da zai bayan gida, ya san lokacin da zai juya ya gyara zaman sa, ya san lokacin da zai sama ya kasa ya ko ina ma, ya san lokacin fitowar sa yayi ya juya ce lokacin fitowa ta tayi. Amma daga lokacin da ya fito in ka tambaye shi ya tuna ya manta, daga lokacin kuma da ya ƙara yin bacci shi kenan kawai sai ka ga ya manta wasu abubuwa da suke faruwa da shi ba ya sani. Haka daga lokacin da ya mutu kuma yanzu abin da zai faru da shi a duniya sai abin da aka bujiro mishi da shi ya manta. Amma ga aljanna hatta abin da ya faru da shi a duniya ya zai bujiro da wannan abin ya kuma cigaba da bada labari, yana bada labarin a tajarubinsa experience shi na rayuwa, zai ce ai nayi kaza, zai faɗi wasu abubuwa na gazawan shi ya ce da ba dan ubangiji ya bar rahama ba ai da ba shiga aljanna ba, zai faɗi wasu abubuwa da wato zai ƙara sa ɗan aljanna su gode ma ubangiji a wannan rana shine fa qabala ba'dhum ala ba'd yatasaaluna. Daga cikin abin da kuma za a yi tattauna, malamai suka ce za a tattauna har mangano na ilimi na addini. Shi yasa malamai ke cewa duk abin da ka sani a duniya idan ka sake kai baka zama wato ka fahimci wani abu na addininka ba, to ko da an je can kai ma za ka zama ya ayyuhan nasu ne sunanka jahili a wannan majalisi. In Allah ya majalisin karatu irin wannan, to wanda za su zama suna jagorantar wannan majalisi suna da magana wanda suka kowa ilimi a nan. Kana raina malamai kana gani abin da suke wasa ne, to sai ka an je ran lahira ka ga an ce ranan za ba kowa amsa abu ayi magana sai kuma ba abu haidi suke fara magana kafin jahilai duk abin da ka sani a duniya nan in ka sake baka san marabukan nan ba to a cikin dan jahilai za ta ta da mutane sai da shi ma zai ce daga cikin masu saurare ko da ran cikin aljanna shi Ibn Qayyim yake faɗa yake daga cikin mafi kyawun in har za a ce dan adam zai ci tauna abin da zai faru da shi a duniya shi a karan kansa to ayyaka tattauna abin da yake ya ba shi ne game da Allah ta'ala da ya halice shi game da Qur'ani game da sunna shi ya tantance ta za ta tauna akan sa ga wani magana da Ibn Qayyim yake faɗa cewa idza tazakaru ma kana bainakum idan suka yi wato muzakara suka tattauna da juna akan abin da ya riga samuwa da su a duniya fa tazakuruhum fi ma yashkilu alaihim fi dunya min masail ilmi to tattauna su dako wata matsala wacce take dama ta da cikin masailul mushkila masalolin masu miyan fahimta a duniya nan masalolin addini fifa wa fahimin alqur'ani was sunna da kuma fahimtar alqur'ani da sunna wa sihhatul ahadith da kuma cewa hadisin ya inganta ko bai inganta ba aula wa ahra shi mutunta ta tattauna akan sa kaga dai wato su wanda suke ma'abuta ilimi ba wanda su bar ilimin su ne a duniya ba mana yake cewa fa innal mudhakarata fi dunya saboda a duniya ga wanda ubangiji ya sharafa shi da ilimi to ya zauna da shi abokan shi daliban ilimi da sauran malamai suna muzakara na ilimi din aladdu min at'ami wash sharabi wal jima' malai yake cewa wannan yafi dadi a wajen ma'abuta ilimi akan ka bashi abinci dan sai ya mata abincin ba yafi dadi ka bashi abin sha yafi dadi ya kwanta da matansa wannan duk wanda ya gatsi dadin ilimi shi sa wasu daga cikin makabata suke cewa da sun san abin da muke ji game da wannan ilimi din to da ma'abuta mulki da ma'abuta duniya sai suna kokowa da mu akan wannan abu kuma ga wanda ya gatsi gartsin ilimi to shi ya san wannan abu haka haka take da yawa an ji an fara wannan muzakaran ba ka sanin madari yayi Al-Qasim ibn Sallam Abu Ubaida Al-Qasim ibn Sallam ne ko wani sa an ce wata matsala ce kawai suka fara tattauna da shi da wani abokin karawansa aka ba tattaunawa tun bayan isha to ana yi ana tattaunawa kawai bisa aure ba sai suka an jira a salati saboda yanayin ilimi in ka ɗanɗanin wato daɗin ilimi gaskiya wato wani daɗin da ba wani wanda ke ji sai an ma'abuta ilimi za ka gani a daga cikin ma'abuta ilimi ne za a samu wani ya ce shi ba ruwan shi in ma ya kai shekara 40 ko 50 shi ya daina neman duniya shi kawai a bar shi ya riƙa yin harkar ilimi din ko kuma in ya samu wani ya ce mashi ka zauna ka riƙa harkar ilimin nan zai ce tunaji ba dai zauna ci gaba harkar ilimi ba wannan harkar ilimi ya fi masa komi wani ba ya ce shi ba zai yi aure ba saboda abin da yake yi na ilimi wato abu ne mai girma kwarai da gaske shi da Ibn Qayyim har yayi gaba yana magana akan tazakurul ahlul janna amma duk da haka sai da alƙalamin sa ya sanya dole sai da ya dawo baya a cikin hadir arwa ila biladil afrah yayi magana cewa ma abota ilimi fa su za su zama shugabanni ko an leta Allah ta'ala ya sa mu na ciki fa tazakuru zalika fil janna a'zamu ladda yace in a duniya wannan shi yafi daraja to kuma in za su tattauna a lahira kuma idan ba a aljanna za su tattauna game da harkar ilimi ne to ne ya fi girma kuma saboda haka za mu zo mu tattauna kan Qur'ani kan sunna kan mu ƙara tattaunawa wai wa siffofin ubangiji na kamala wasu abubuwa na ubangiji na kamala mu tattauna game da junanmu saboda mu ƙara girma ubangiji wani abin da ya mana iskare mu ƙara tambayar ma'aiki a ƙara mana bayani wani abin kuma ubangiji da kansa ya mana bayani ba shi kenan ba in aje ranar yawul masih malaki shi to wannan a'zamu ladatan wa hadhihi ladatan yaqtasu biha ahlul ilm yace wannan jin dadi kuma in ba ma abuta ilimi ba wanda suke da shi yaqtasu biha ahlul ilm yace man yazuna biha ala man adahum wallahu musta'an yake cewa kuma da wannan ne ma abuta ilimi suka ban mata da wannan ba su ba yayin da kake ji ana cewa wani ya je cin abinci wani ya je wannan da siyasa wani ya je kaza an yi dadi an yi waye an raba kuɗi an yi waye wallahi ka je ka ba abuta ilimin dan ka je ya suke ji in aka tauna wani in bai zo ba hankalin shi a tashe yake wala ka taba ganin wato diye da kake cewa tsakanin wani sana'a ya hada ku tsakanin wani da wani ba in ba akwai amintaka na zumunci ba ka ji wajen kurabu kuna wato ciran yatsa amma sai ma'abuta ilimi in ya ji cewa dan uwansa ma'abuta ilimi ya rasu sai hankalin sa ya tashi Hammad ibn Zaid yana cikin bada hadisi da aka yi masa Malik ibn Anas ya rasu kawai daga nan kawai sai aka ga kawai bai sanya dago kai a ga yana kuka da yawa a ce yayi ranki da yawa sai aka ga dan sandan hannunsa kawai yana ya ci gaba da wasa da ita yana dan tuttona kasa hankalin sa a tashe sai yake cewa Malik bin Anas bai bar wani irin sa ba shi ma da muni Hammad ibn Zaid ibn Dirham ba kuma malami ne dan kasan wato Basara shi kanshi a wannan shekarar ya rasu amma kaga irin abin da ke gaba Imam Malik banda wannan الحسن البصري دعك يا رسول محمد ابن سيرين اكا جاء يا مشي حسن البصري يا رسول دا ما يمرجي يا علامه حسن البصري زي رسول an ce kawai yana karantarwa ne sai gigice karantarwa ba ta cigaba ba to wannan haka zaka da karin wato tarihin malamai an ce Salih ibn Ahmad ibn Hanbal wata rana kawai da ya tuna babansa yana cikin majalisi a wani gari ba sai fara kuka sai jama'a kawai suka taya shi kuka sai muna san baban ka me yasa kake kuka ne to haka malamai suke in ana tunawa da harkar ilimi yanda yake alaƙar malami da malami wanda yake sun san Allah daga suke da ikhlasi alaƙar ya fuka kan da da mahaifi ya fuka kan mata da miji haka abin yake wanda kuma yake sai ya jarraba haka yaje tambayi malamai yaji zai sha labari kware da kasiye yanda suke majuna kara Allah ta'ala ya tabbatar da alhi ya tabbatar da mu akan dagadagai wannan neman wannan ilimi to wannan shine karshen abin da zamu faɗa game da aljanna sai dai wato wani dar wata yadda ajiya kaɗan da zamu akwai abin da ma wasu malamai zaka ga suna kawo shi akan wai in aja in kawo magana hira isa da munasaba an kawo ta wai to in aje da wannan yare za a yi ne wani balarabe ne wani bahaushe ne wani kaza ne wani kaza ne mu dan babu ni yaren juna wani kuma ya mutu baya jin shi ba ahli ilimi bane baya jin yaren larabci dan haka balale ya zama shi in an je kafci za a larabci ya zama bai fahimta ba to wani abu da sai da kawo ta saboda akwai wata yar tazgaro da ake samu akwai wanda suka karkace a wannan babu akwai wasu daga cikin sufaye da kuma wanda suke yin mumarasan na ilmu tanjim at-tasi' at-ta'firi wadanda suke yin ire-iren wadannan ilmuka na tsubu da aka hana to sai suka tafi zuwa ga cewa su ma sun bi falsafa ne mutafalsifa wanda suke bi ra'ayin falsafa a gidan musulunci suka bi ra'ayin su da kuma wanda suke cewa su ɗan baƙuniya ne sun tasirantu ne da kamar farisawa da turkawa da wasu daga cikin turkawa da kuma mutanen indiya da kuma mutanen sariyaniya suka ce wai yaran da za a yi a ran tashin alkiyama tun daga kabari ma tun daga in an je barzan in an jira tashin alkiyama in an shiga aljanna to wai yaran da za a yi shine wai yaran sariyaniya shine syriac language wannan ba suna tasiri kwarai daga sai kusan ilmuka na baya-baya har ilimin kimiyya kusan an saddare shi da wannan yaren to kawai sai suka ce wai in an je lahira ba wannan yaren za a yi kuma wani abin mamaki wasu daga cikin malamai kamar su Imam Bulqini da wasu daga cikin malaman Masar suka dauki wannan ra'ayi har lokacin sai Imam Suyuti wasu daga cikin sun dauki wannan ra'ayi cewa wai yaren sariyaniya na za a yi to wannan duk wanda ya faɗa wannan magana ce wanda yake asalinta an dauko ta daga karkatattu ne asalin da babu wani wanda ke miƙaƙƙe da wannan magana sai yan bayar suka wannan suka a wannan ra'ayi suka yama wanda kuma ba halatta ba a fara wannan magana ba gaskiya wannan magana kai tsaye dalalun ce bacewa ne kuma bid'a ce ta kanta wannan magana saboda kusan abubuwa da yawa da aka samu a gidan musulunci na lalacewa addini yawa asali an rubuta shi da wannan yaren ne idan kana zuwa kana duba abubuwan da Ahmad ibn Ali al-Buni ya rubuta sai ga ta wasu abubuwa da ake na idhari to asalin sa anje an nemo an karanto shi daga wannan yaren wasu abubuwa da ake rubutawa na khatimai da waye da sauransu ana rubutawa da ba'a suna amfani da su ko a rubuta shi kawai a wani abu wanda suka sa a sunna an samu shi ne daga wannan yaren saboda haka wannan ba magana ce ta ba magana ce ta kitabu wa sunna ba alqur'ani da babu wannan magana a sunna ba wannan magana babu wani magabaci a'immatu din wal huda malik bin anas Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal ba wanda ya taba cewa wai mun je lahira da jarisa da aliya zani. Duk wanda ya faɗa wannan magana fata ce ne wato bai dauki hanyar shiriya ba. To wasu daga cikin malamai kuma suka ce a'a in aka tafi yare za a yi larabci. To kaga wannan da ayyama da ya fi wancan magana kyau. Wannan magana ta fi wancan na farko kyau. Wancan magana ai ta farko ita kai tsaye ka iya cewa bid'a ce. Amma wannan magana akwai wasu abubuwa da ka iya dubawa, ka iya la'akari da shi. Ka ce na farko dai larabci fa fadan yare ne ga wanda ya san larabci to in yana sai ya kwatanta larabci da wani yaren to shi ya sani in dai ya san larabcin da gaske wato babu wani yare zai haɗu da larabci kwarai da gaske saboda fadin sa da kuma yadda ubangiji ya bashi jari sosan gaske to kaga ko da an alu da wannan yadda ubangiji ya sharafa larabci a kasarin yarurruka wannan ayyan dan amsa ko a ce za a yi istinati a dai bikewa da wannan magana kuma musamman Allah ta'ala yana faɗa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun ubangiji yake cewa mun saukar muku da littafi wanda yake a cikin shi akwai ambaton ku zikir malamai suka fassara shi fassara guda biyu ai fihi mau'izatukum a ciki akwai wa'azi da zaku dauka wasu suka ce kuma a'a ai fihi zikirkum ai fihi sharafukum a ciki akwai wato martaba na larabci da kuma larabawa ta yanda za a daka yin wannan addini da yaran ku to kaga sai ya zama anan wannan martaba ubangiji ya kara fadada wa larabawa na martaba din an aje lahira ya zama wannan yaran za a yi wannan na kawo hujja na cewa duk wanda ya faɗa wannan maganar ijtihadi yayi babu wata matsala za in ya faɗa shi abin da yake gani ya fahimta kenan babu ne saboda imamu ibn shahab az-zuhri muhammad ibn shahab az-zuhri ya faɗa wannan maganar kamar yadda imamu abdullahi bin mubarak ya ruwaitowa daga gare shi sanadi ingantacce a cikin kitabu zuhud saboda haka babu wani matsala gami da wannan sai dai kuma jidda haka ka fahimta cewa babu wani nasi da ya tabbata akan haka shi ma cewa larabci za a yi dan anje wannan babu wani abu da ya tabbata sai da yawa daga cikin malamai suke cewa gaskiya a tsarkake baki wannan matsala ce ta gaibi idan an je can ka gani ba ga me kake yi in an je can ka gani yaran qur'ani ne za a yi amfani da shi na larabci ko ko a wata wani yare ne ubangiji zai kara wato koya ma bayin sa baki daya wannan idan an je an ga gani amma masailul ghaib ba a yi ma ubangiji karan tsaye akwai hadisi da ake ruwaitowa game da cewa akwai la za a yi larabci hadisi ne daga Muhammad ibn Umar al-Waqidi yake ruwaitowa daga Dawud ibn Husayn daga Ikrima daga Ibn Abbas aka ce ya ce lisanu ahl janna arabiy harshe ya janna shi larabci wannan na kawo saboda kai tsammanin cewa dan yawa za ka ga wasu malamai suna faɗan wannan akari to wannan akari ne da'ifin jiddan mai rauni ne kwarai da gaske ka iya cewa makari aka ma Abdullahi dan Abbas a ce sanajin sa akwai Muhammad ibn Umar al-Waqidi shi ma turku ne wa tsaina wannan harka wasu malamai ma sun ce kazzabun ne sun kare tashi saboda haka wato wannan sanadin bai inganta ba kuma cin a cikin sanadin akwai Dawud ibn Husayn an Ikrima Dawud ibn Husayn an Ikrima wasu lokacin malamai suna da'afa wannan sanadin suna ganin sanadin ce da a cikin da akwai malakin da yawa saboda haka hadisin ya da illa guda biyu akari ya da illa guda biyu da haka bai tabbata daga Abdullahi dan Abbas ba dan haka idan an samu wasu daga cikin malamai kamar yadda aka samu Ibn Shahab az-Zuhri ya ce yaran da za a yi aljanna yaran larabci ne wannan ijtihadin sa ne amma da yawa daga cikin malamai abin da suke cewa shine a tsarkaka baki daga wannan babu ai shiru in aka je gaggawa mai aiki in aka je za a gani amma wannan matsala ce ta gaibi ubangiji kuma bai gaya mana ba dan haka mu san cewa larabci za a yi ko aka san larabci wannan bai da wani muhimmanci mu kai da kai aiki in ka da ubangiji zaka ga me zai faru insha Allah ta'ala amma duk wanda ya dauki maganan Ibn Shahab az-Zuhri kaga da ce ya ta da fuska a Qur'ani ubangiji ya ce laqad anzalna ilaykum kitaba fihi dhikrukum wannan fihi dhikrukum ai zai iya daukar cewa wannan matabar ubangiji ya musharrafa larabawa kuma musamman wannan yare ne na annabin sa idan ha ajana wannan yare za a yi wallahu ta'ala a'lam sai magana na karshe da zamu yi game da maganan da aljanna shine wato wata matsala da ake kawowa kamar yadda muka sani aljanna ba wanda ke shiganta sai almuttaquna mu'mine ko muttaquna masu tsoron Allah to ta yaya shi wato iblis ya shiga aljanna har ya dallahu ma bi ghurur yaje ya batar da su waɗannan wa Adamu da Hawwa kuma da can ma shi kashi aljanna yake rayuwa ai kaga cikin Qur'ani cewa ai fahabit minha kama yakunu laka an tatakabbara fiha fahabit minha amma ba a faɗi wato aqrabul mazkurin ba ga kayyana larabci shine sai an faɗi wato mazkur din shi suna ismul mudhar din sannan sai a faɗi ismul mudhar din amma wani lokaci a larabci akan share ismul mudhar saboda lil'ilmi bihi saboda an riga an san me aka share kamar inda aka ce inna anzalnahu fi lailatul qadr kamar sai ba ce inna anzalnal qur'ana ba saboda an riga an san me aka sauka wannan saboda an san lil'ilmi bil mazkur sai aka danda Allah ta'ala ya cewa fa habit min ha wasu malamai suka fassara wannan aya da cewa galibin malamai tafsiri suna cewa wannan ana magana ne fa habit min ha wato ya fita daga aljanna musamman can kamar ya ce fa kharuj innaka min as-sadidina ka fita kai kana daga cikin kaskatattu wasu cikin malamai suka ce wannan adabir aidan ila aljanna yana kuma zuwa ga aljanna wasu kuma suka ce a'a damiri anan yana kuma zuwa ga wato martaban da ubangiji ya ba iblis din ne ai da cikin ubangiji ya halda ya shiga da shi cikin mala'iku da shi ba ya cin mala'iku ya da cin aljanu ne amma ubangiji ya sanya shi ne da zan mala'iku yana yin abubuwa irin nasu kuma shi ma sai aka bashi martaba shi daidai gwargwadon sa to yana yin wannan laifi sai ubangiji ya ce masa to wannan martaba da aka ba kuma ubangiji ya kwace yace fahabit minha sai ya kwace wannan wato darajar da ubangiji ya bashi wasu daga cikin malamai sun faɗa haka wasu malamai kuma kamar az-zamakhshari yake cewa a'a adhmir ya'udu ila sama' ana magana fahabit min ay fahabit min as-sama'i fita daga wannan sama din wannan sama da anan ubangiji tsaye da shi sai yake cewa ya fita to wannan dai da yawa malaman tafsiri sun fi cewa fahabit min ana adhmir a'idun ila al-janna yana kuma zo ga aljanna ne sai dai abin da ya kamata ku fahimta anan cewa da aka yafi daga aljanna ba yana nuna cewa kuma da can aljanna yake rayuwa ba akwai magana wasu lamtin malamai tafsir da suke cewa iblis waya ta shike shine yana daga cikin wanda suke wato tsaron aljanna kai akwai khazanatu aljanna wanda ake cewa akwai arwan ko inda malamai ke fada kamar yadda kuma anan a wuta akwai khazanatu annan kamar yadda alqur'ani ya tabbatar da wannan aya wa qalu ya maliku yaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun to aka ce wai shi ma iblis da can shi ma yana daga cikin mala'ikun da suke tsaron aljanna wannan ba fa aya bace ba hadisi bane eh kar na fada ne saboda a san cewa akwai wannan magana din daga suke cewa fa hadin min ha ana maganan ya fita daga aljanna wannan haka suka fada kaga dan an ce wani yana daga cikin masu tsaron aljanna ba yana cewa kuma shi a cikin aljanna yake rayuwa daga ta fahimci wannan dan an fada wannan magana wannan bai sa ya zama shi yana cikin aljanna yake rayuwa ba a'a wannan ana magana cewa shi ma dai an makana masa cewa zai iya shiga ya fita idan ubangiji ya bashi umarni zai wani abacin aljanna zai shiga in kuma zai kuma fito amma ba ya rayu ba inda za ka gane cewa shi ba rayuwa yake a cikin aljanna ba ai Allah ta'ala ba shi kadai ne yake ce ma yaje shiga aljanna ba jibrilu shi ma ana cewa zai shiga aljanna ya fito zaka shi ma yayin da aka ce zai shiga aljanna an ce ne zai shiga ya fito da izinin ubangiji kuma inda zai abin da zai kara nuna haka shine ubangiji ya nuna ma annabi adamu cewa wannan ita ce darajar da yake bance shi da ita uskun anta wa zawjuka aljanna haka ya faɗa kuma ubangiji a cikin hadisi mazala ya labarta mana cewa ya adamu kai ubangiji ya zauna da kai aljanna kaga kafin shi ba wanda ubangiji ya taba zauna da shi aljanna zama irin wannan sai dai kaje ka shiga ka fito kamar yake mala'iku wannan kan ya riga wannan ya faru saboda haka malamai ke cewa ko da ma yana cikin aljanna ba an ce ne je rayu ba kawai yanda sauran mala'iku ke shiga su fito haka ya faru lokacin da kuma ubangiji ya ce za su zo su annabi adamu sujada sai ya tara su kuma a cikin aljanna da yayin wannan lokacin ubangiji ya ce to ya fita wannan shi abin da ya faru sai dai abinda malamai ke kawowa kuma har ila yau to shine to idan ubangiji ya ce ya fita to ta ina da yayi samu sirra ta kuma ya za a yi sirra ta tunda ubangiji ya ce ya fita shi ma kamar yana da wani karfi kenan a to ba haka abin yake ba na farko dai ubangiji da ya ga dama kar ya shiga aljanna to ba zai shiga ba ba wanda sai a ce mushin ubangiji abin da ya ga dama sai ubangiji in ya ga dama abinda malamai ke faɗa ubangiji ya ba shi dama ne yana shiga aljanna ya fito saboda dama ya riga ya kaddara kamar abinda malamai ya faɗa mana anan bi ma sabaqa fi sabiq ibihi saboda dama ubangiji ya riga ya kaddara cewa zai jarabci annabi adamu da iblis to kuma ubangiji yana da dama ya jarabci bawon sa da abin da ya ga dama ubangiji kuma dama ilimin sa ya riga sun cewa annabi adamu zai biye ta shedanin ta iblis din kuma daga baya zai sauka daga baya zai sauka daga wannan zai fito daga wannan aljanna kuma zai sauka daga saman ma baki daya ya dawo kasa sai kuma ubangiji ya bar wannan abin ubangiji kuma ya ji dama ya jarabtan jarabawa da duk ya ga dama ubangiji shike da iya da hikima kan abin da ya aikata ba a tambaye shi me yasa yayi abu amma shi yana tambayan bayi me yasa saka abu shi za daga baya yake cewa eh bi qul ba'dukum li ba'dina adu daga baya ce duk ku sauko kaga asali da yace ka fita daga wannan aljanna fita ka ce yi ba ce sakon ba ubangiji sai ya bace da yana da daman da zai dan shawagin sa to tsakanin wannan lokacin ne shi kuma ya shiga hanyar wannan ta'asaf wannan ta'asa ne wanda za ka gani kamar ibnu qayyim yana ma babu annabi adamu wato wannan uzuri kwarai da gaske na farko ne kaga ya ci aljanna shi mai san wani mutum zai kariya ba zai kanta na mushi kariya ya kuma zo ya rantsi bai saba kariya ya rantsi ba ya rantsi sannan kuma duk da haka kuma ya rika bin kalmomin nasa da wasu adwatu tawkid kaga annabi adam ya ga kuma annabi adam ba shi ya fara ba to wasu daga cikin ruwaya ana maganan hawwa'u ce shi kuma daga baya da ya biye mata amma jini shi za a ce da yayi zanubin tunda shi kuma ubangiji ya danga tama zanubin tunda namiji shi ne shugaba dan haka wato annabi adam ya zama ya yi abin da ubangiji ya kaddara masa sai ya zama ya fita daga cikin aljanna kuma shi dan ya zama shi ne babban mai adawa wanda yake adawa da mu a wannan rayuwa har zuwa lokacin da ubangiji zai raba mu da shi a aljanna insha Allah ta'ala muna da lokaci ko to masha Allah to wannan shine wato wata taitacce kware daga sai nayi kokari duk wasu abubuwa da bai kamata a fadi ba ko ma ya kamata a bari amma dai lokaci ba zai bari ba ka aita zama aita zama kuma zama kuma mun kuma hadil arwa ila bilad al afrah gari na farin cikin mu ta bayanin sa eh saboda ka san gari na farin ciki aljanna ba za ka ci ba na tabbatar to amma dai abinda ba zai yi duka ba ka ce ba a yi duka din ba zai yi duka ba ka a yi ce ba a yi koyaya ba shi sa muka so mu kawo wani abubuwa na aljanna amma dai abinda muka kawo yanzu ya kamata kuma mu san cewa aljanna kuma ba tamanni bace ba wai gurace gurace ne ba wato babban mawdu'in aljanna idan kana son ka shiga aljanna to kai makan ka kiyamul layl tun a duniya kai aiki babban abinda wanda zai mabudin shine wato kalimatul ikhlas kalimatul tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan ka ce la ilaha illallah kaman kana cewa ne ba za ka bauta ma kowa ba sai Allah ta'ala babu wani abin bauta wanda ake bautar shi a duniya ka sani ko baka sani ba za ka bauta mushi za ka mutu wani abin da yake sunansa bauta sai Allah ta'ala shi kadai wato kaga bauta nan duk wani abin da ubangiji yake so ya yarda da shi duk wani da'a duk wani cikakkiyar soyayya duk wani cikakkiyar marawan bayanka ba za ka yi ba kowa ba sai ubangiji ko da wani ya saba da kai a siyasa ne yanzu kaga haka siyasa ce bari mu kawo misali da ita za ka wani ya ta adawa saboda can bangaren sun yi tsara rigima da can bangaren wallahi wajibi ka cewa wanda ke can bangaren inda yana ansa sunan musulmi dan uwanka ne kuma dan uwa ne wanda yake ya fi maka wannan siyasa da kake yi amma kai cewa gware ya mutu to ka je ka tambaye kanka saboda ka dole ku yaso ubangiji dole je yana san ubangiji dole kuma ya rika yaban ubangiji yana masa kirari yana wato yabansa yana tabbatar masa duk wani sabobi na kamala baya karaita ubangiji a cikin abin da ubangiji ya bada labari ubangiji in yayi hukunci to zai ce wannan hukuncin gaskiya ne kare daga jin cewa anya wannan adalci ne kuwa a'a watan matkani mutu rabbika sidqan wa adlan sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam ubbi abin da ubangiji yayi hukunci idan hukunci ne sunan shi gaskiya kar ka yi cewa yanzu mun zo wani zamani da mu zamu zuwa da wani adalci da tsarin nan ubangiji a'a na ubangiji shine adalci idan ubangiji ya baka labari kar ka dan bane zamu iya samu wani ilimi da zamu zo mu ce ai wannan ilimin ya sa amma abinda ubangiji ya gaya mana lalle dai abinda ubangiji ya gaya mana ka fahimta baka fahimta ba gaskiya ne haka yake ba kuma zai zama ƙarya ba a baya can yanzu ba bai zama ƙarya ba kuma nan gaba ba bai zama ƙarya ba ba a samu tufka da warwara ba a samu kishantan juna wannan shine ma'anar la ilaha illallah takeice idan ka ce muhammadur rasulullah to yanzu kaman ka kana kore za ka bi wani malami kenan fa za ka mushi da'a na bai daya tajridul mutaba'a manzo Allah kadai zaka ba zaka baka bauta ma Allah da shari'ar annabi ne ba zaka ce kai ahlul batil bane kai kana da wani ilimi na batili kai annabi hadiru yazo ya baka annabi hadiru yazo ya baka wani ilimi yazo ya baka wani ilimi na musamman ko kuma kai ma an yi sama da kai ka je ka ga mun kudu samawati ubangiji ya baka wani wasu abubuwa ka zo kana yi a ce dan me kake wannan ba shari'ar annabi bane ce ai fu daban ni daban to tunda ka ce kai daban mu daban ka ga ba zaka shiga aljanna bane saboda wanda zai shiga aljanna sai wanda ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah Muhammadur Rasulullahi ko shine ka bauta ma Allah da abinda manzo Allah ya shar'anta kuma ka bi umarnin sa kai masa da'a kai nisanci abinda ya hana kuma duk abinda ya tsawa in zaka addini ka addini da addinin sa shari'ar sa kamar da Imam Malik yake fada yake fa malam yakun dinan yawma idin fala yakun li yawma dinan ji Imam Malik duk abinda a zamanin manzo Allah bai zama addini ba to yau in ka zo da shi kace addini ne bai zama addini ba duk abinda kake neman lada da shi duk zamanin manzo Allah addini ne ba addini bane bid'a ce dok to bid'a ce kamar wannan bid'a kawai shikenan wannan aka ga Imam Malik ya kawo makomi cewa yayi duk wanda ya riya cewa a cikin musulunci akwai bid'a kyakkyawa to yayi da awan cewa annabi Muhammad yayi khiyana yayi haƙinci kenan saboda annabi Muhammad dai Allah ya ce masa aliyau akbaratu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina sai Imam Malik ya ce fa ma lam yakun dinan yawma idin abinda lokacin annabi da sahabbai bai zama addini ba fala yakunu liyam madina to ayo bai zama addini ba ko kai ka ce zama addini saboda haka wannan shine wato zabidi na cika wala muhammadur rasulullah ba za ka bauta ba ma Allah ta'ala da wani shari'a wata shari'a ba sai shari'a annabi muhammadu sai kuma akan manhaji da turba da annabi muhammadu ya mutu shi da sahabbansa akai sai kuma dole ka bar wasu bidoyi da san zuciyanka Allah ta'ala yana cewa qata'akum minallahi nurun wa kitabun mubin Allah yake ba mu labarin cewa wato nurun kitabun wannan littafi yazo min Allah nurun wata jamu bai wannan haske wasu malamai suka ce annabi wasu malamai suka ce a nur ana magana wato Qur'ani shi kansa to kaga sai zama nurun wata kitabu wa kace annabi da littafin da yazo da shi da sunnan da yazo da shi shine wata kitabun mu bai Allah ce ya hadi bihi Allah man ittaba ridwanu duk wanda ke bin yaddan ubangiji to ubangiji yana shiye da shi ta hanyar manzon Allah yana shiye da shi ta hanyar Qur'ani da wato ya shaida mu zuwa gare shi su bala salam wannan shine hanya na shiriya hanya na ubangiji hanya na aminci Allah yana cewa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u kaga sai bai ce akwai hanyoyi ba ya ba ya maka hanya daya ce total hanya manzon Allah ita ce ka bi wannan hanyar ubangiji ta'ala zai ga zai baka ladan wannan hanya wannan biyayya da kai Allah da ya gama kawo mana wato turba na annabawa da manzanni duka sai ka cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu ita wannan ita ce al'ummarku guda daya ni ne ubangiji ku to ni kai za ku bauta ba dan haka duk wanda ya zo da wata shari'a wacce take ta saba wa shari'ar annabi sahabbai ko kuma ta saba wa shari'ar annabawa baki daya to yanzu ya kirkiro da wata bid'a ce ta manzo Allah ba in yawa saboda samu ba saboda za a ce manzo Allah ulaika humul ladina baddalu ba'daka su suka kirkira wasu abubuwa suka canza addini suka zo da wasu abubuwa suka musu sai zukatansu dan haka bresa ba wato ceto ba Allah ta'ala ya sanya wucin cetan manzo Allah Allah ya sanya zamu shiga cikin masu yi manzo Allah cikakken biyayya insha Allah mu tashi katun zai ta zamu tashi akan khalifatuhu fi ardihi shin ana cewa manzo ana cewa ana cewa wane khalifan Allah ne a bayan kasa ko ba a cewa insha Allah mallan shi ne ya ce ana cewa zamu yi wata matashiya akan wannan magana insha Allah ta'ala mu ji abin da malami suka faɗa abinda muka tarihi Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya taimana sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.